kowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan daya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fanni sun rasa mazajen su na aure ba tare da bata lokaci ba. Bidan hada ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci kirin Muhammad Awal Garba. Bismillah dan uwa.
Hajjara mutum. Kin ga duk irin maganganun da akai gaba daya an akwai yadda gido ke saka ko in muka ce gido ke saka shine an samu an da matsalar take in mata bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu to yanzu wata shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta
alhamdulillah wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu she Qur'ani wallahi illa Qur'ani idan mun karanta ta kada mu bi son rai in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya kada mu bi ƙaryan duniya kada mu bi abinda zuciya za ta raya mana na ƙarya mu ji tsoron Allah mu biye da abinda Allah yake a cikin Qur'ani aiki da Qur'ani shine ba karanta ba ta ba kawai a juya mata baya ba shi bane sabila da a bayani da shi dan uwa yayi zan bada alal misali a takaice dai hakan nan wato yau za a samu miji dan aiki ne yayi takaddan mazaje da yawa ko su kasance yan aiki kuma yan aiki ba ana me sunan sa ana active marriage yau saboda advantage yaya ana yawa saboda advantage yaya ne bai baci ba amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ara kuma mata daga baya ayi aure na biyu aure na uku wannan matan ma mai wa ciki da su ma ya nemi su takardan aure a ko bai ba musama an samu ɗaya ne kawai kalma kwaya aure mata biyu uku amma ɗaya ne take da takardan aure wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan taliki gaba ɗaya ba babu saboda me Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kadai ce za ta gada
ba amma ba ce amma an kika yi wannan magana ba ce ba ki lura cewar yawanci mata suka yi wannan saboda damar da suka samu cewa su kadai ne suka yi wannan takardan da yake da mijinta sauran matan kuma haramun ne ko
na'am wannan zalunci ne kuma za su biya wallahi in ba su biya a nan duniya ba in ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba Allah zai kama su yawmal kiyama bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah kada ki bi son rai kada ki bi son rai ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari in Allah ya nufe ki da samun takaddan aure game duk takaddun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki a wani takaccen NPS wanne ba hada kudaden nan kira malamai subhanallah a zaunar da ke da ƴaƴan ma uwarsa na raye ko babansa na raye ayi kasafi a duba yanda za a raba muku gadon nan a raba ki fita cikin fitina kada ki ce a kece mai takaddan aure wannan nan nasaranci ne wannan na duniya ne amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴayen da mijinki ya bari ne wallahi waɗannan mata na takaddan aure auko ba su da shi wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mataye inda bai sake su ba ku duka kuna tare kada ki ci fariya cewa a'a don ke kike da kike da takaddan aure ke kadai wannan bai yi ba zalunci ne wannan ƙeta ne wannan kuma ba zai kai ki ko ina ba kuma zuri'a zaki tuna ƴaƴanki kar wata rana za su biya a rayuwarsu bai yi ba mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci kuma a cire hankali akan maganan gado wake fata mijin su ya mutu ya bar shi ana ba dan san za a mutu auke mace ki mutu ki bar shi au shi ya mutu ya bar amma experience ta nuna cewa mazan din su suke riga tafiya to amma kar a zauna a sa burin gaban maganan gado a cikin zuciya bai yi ba za a wahala kuma za a shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata wancan zuri'a an lalata mata na ta aikin abin da bai da kyau wani malamai za a je a nema a rufe baki a bata ƴaƴan kishoyi duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau mata wallahi alazim mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da zamu bata zuri'an ƴar uwa wallahi wata rin kina kwance a kabarin ki ranar mutuwa zaki ga gaskiya wallahi mu kiyaye mata na barna diwa mace yi hakuri duk abin da mijinki zai yi miki kada ki bi shi da sharrun maza wata sai ina tausaya ma maza don shi namiji abin da yasa zan yi bayani mai sa nake tausaya ma namiji gashi dai yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu amma yana da imani ta wani bangare me yiwa ya nuna soyayyar shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku wannan soyayyar ta sama waɗannan nasu yayi kasa amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan bai kamata yayi haka ba ya kamata yayi adalci ma mata yanda ya hada duka to mata ya Allah mata kada malaman su rude ku ki aikata ma mijinki abinda ba shi kenan ba akwai matan da kwanan nan ko da yake wannan auren din auren cin amana ne da mai kawarta ce to amma ki sani ke kawarki da take zuwa gare ki aure bai haranta tsakanin ta da mijinki ba fa ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance kawance nan da ka dai yanzu kin samu kanki ki kore wannan kawance kawance in ya kallare ido ya ga kiyama tan nan masha Allah zai iya sai aura kuma ya ka miki me zaki ce to an kawo amarya an ce tashi an ka mata amarya ki zo amarya ta zo ta gaishe ki da ta tashi sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya duka take ma amarya me ta so to kun gani to duk wannan mu tausaya ma kanmu mu tausaya ma mazajen din mu yi hakuri kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata mazaje ku dinga hira da matanku ku dinga hada matanku umme mata biyu uku ne ku aikata gaskiya kada ranku ya so daya ku wulakanta sauran zai kama ku a karshen lokaci
to madalla malama Hajja Ramatu Usman mun gode sai mai mulki Sadu mai Sadu a maganar ki da zaki a karshen wannan shiri a shawara ki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan yana kawo matsaloli ga sauran mata wayansu ana yi da su ko kuma a ce ai dukiyar ma gaba daya na wacce ce ba na kowa bane me zaki faɗa kai
to ni gaskiya sai ne ce akwai zalunci wasu lokutan malama ta yi magana ta yadda za a iya ayi wato takardan aure kuma ka gani da wacce ba a yi ba saboda wannan sai in ce akwai cin zalunci domin kwanaki akwai wani abin da muka fuskanta a hakan mutum ne wanda shi ya kwashi tsawon shekaru da matarsa ta farko sa'annan sun haifi yaya bakwai yayi takardan aure da ita amma kuma ya zo ya aure amarya kuma suka yi yaya uku sai kuma Allah yayi lokacin sa yayi sai Allah yayi mai rasuwa ita wannan amaryan ba ta da takardan aure to a hakan babu wanda ya san tsakanin su uwar gida bata san cewa yayi aure ba amarya ma bata san cewa ya aure wannan matar ba a hakan yanzu aboki ne yaje ya sanar da uwar gida cewa tunda yake mai gidan ku ya mutu magana gadon nan yana da wasu yayan aboki ne ya fitar da magana to wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka don sanna ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba saboda inda yaje ya kwanta ya bar barna a baya saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan to ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala inda yake kwance ba zai kwanta sosai ba saboda yanzu waɗancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiyar da za a iya a ba su amma sai tashi yayi wannan takardan auren to matsalar da nake faɗa a nan tunda yake lokaci yana nuna mana dan yatsa a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke zaune a gidan dajin su saboda ƴaƴan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to ya kamata a ce ya tsaya ga waɗannan saboda ya dajirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na ƴaƴansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yi kenan
magana kai na ƙarshe a cikin wannan shi
to alhamdulillahi abinda zan faɗa na farko dai shine Hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya duk inda kaga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza Allah ne ya umarta ya bamu da muna da hali zamu yi adalci ce mu aure mata hudu to amma mata hudun ganin dama ne in zaka iya amma kuma adalci ba naka bane dole ne dole ne to adaljin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kai musu dai ba sai dai in kana da hali kowace zaka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yanda malaman fiqh suke magana idan wannan tana daura zani na jaka 100 ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka 50 to in kaga zaka iya musu na jaka 100 duka wannan yayi amma in ka ba wancan na jaka 50 din wancan na jaka 100 ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta yayi yawa amma ita na 100 ka dauko ta ka dawo da ita 50 to ka tawe ta yawa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutun yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wanda take da labarin ya aure ta ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake ita na farkon nan tsoron ta yake dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zauna matan shi ta tafi anguwa ba abin da ya bude baki ya ce mun Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore mu kowa yanda zai yi kuma marayu amana ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyyanci ƴaƴa mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne uyayensu ne kaninsu ne aka ce an mishi alƙawari an mishi tabbaci zai shiga aljanna naman sa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai dan ganin idan kai amma da ka juya baya hakan ya lalace
to madalla mala abakar mu da mun gode Allah ya saka da alkhairi ko Hajiya Rahmatu Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi mai murna Sa'adu ya jarida mun gode Allah ya saka da alkhairi ni Muhammad Awal Garba zan ku shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna godewa jagoran wannan shiri ita ce Hajiya Madina Dauda mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tashin albarka na VOA Hausa zauren VOA kenan daga kasar Jamhuriyar Kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga kasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya da fatan an amfana da shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya.